نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تنقو اللقاء لكي ننشكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي وانا يمتينا له ابن السبر كو وانا يمتينا السبر yau 17 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439, wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 6 miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surati Taha, inda muka kwana akan aya ta nawa,
14 ta 15,
aya ta 14 za mu tashi akan ta 15.
Inna sa'ata
atiyatun ba. Na'am. Kamar da muka saba, ga wasu daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Wani yana tambaya ne cewa tsakanin matar mutum da mahaifiyarsa wace ce ya wajaba akan sai ciyar da ita? Matar mutum abu ne sananne, wajibi ne matukar tana karkashinsa, ba kuma ta yi nishuzi ba, irin ta yi yaji, matukar tana gidansa ba ta yi masa tawaye ba, so wajibi ne ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya kula da lafiyarta, ya kula da mahallinta, abinda ake cewa nafaka. Nafaka duk ta kunshi waɗannan abubuwa: ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, har ma da kula da lafiya da ainihin kula da matsuguninta. Mahaifiya yana zama tilas ga mutum ya kula da mahaifiyarsa idan ya kasance mahaifinsa ko dai ya rasu, babu mai kulawa da ita sai shi, ko kuma a'a yana da rai amma kuma ba shi da abinda zai iya kulawa da mahaifiyar, to wajibi ne ɗanta ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya ciyar da mahaifinsa, ya shayar da shi. Amma idan mahaifinsa na da rai, yana ɗaukan ɗawainiyar gidansa, to bai zama wajibi akan ɗa ya ciyar da iyayensa ba, sai dai ta fuskar ihsani, abinda Ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni a yi shi ga kowa, to iyaye su suka fi cancantar a yi musu ihsani, wato a kyautata, amma ba dan ya zama wajibi a kansa ba. Ko kuma ya kasance tana auren wani fakiri wanda ba shi da shi, ba zai iya ɗaukan nauyinta ba, to wajibi ne tana da ɗa, ɗan nan nata ya kula da cinta da shanta. Dukkan wani wanda cinsa da shansa yake ƙarƙashinka, matarka, abinan ƴarka ko mahaifiyarka, idan da za ta auri wani wanda ba shi da shi, wato wani fakiri wanda ba ya da shi, to wajibi ne ka ci gaba da kula da ita, ko da ƴarka ce, ka ci gaba da ciyar da ita, matuƙar shi mijin da ka aura mata ba ya da abin da zai bata. A kamar yadda Bahaushe yake cewa, ba zan sayar da akuya ba ta da tana ci min danga. To wannan cin dangar taka dole ka haƙura, matuƙar dai mijin da ka bawa baya da shi, to dole ne kai tunda daman ciyar da ita a kanka yake kafin ka aurar da ita. To in ka aurar da ita ga fakiri wanda shi ma ta kansa yake, to wajibi ka ci gaba da ciyar da ita, ba a ce shi ma sai ka ciyar da shi ba, amma ita dai ka ciyar da ita, kuma ka ciyar da shi albarkacin kaza ga dangare sai sha, to wannan shi ne. Amma ita mace dama inda tana ƙarƙashinka ko ta fi kowa kuɗi, duk kudinta ci yadda ita da shayar da ita wajibi ne akan mijinta duk wadatarta sabanin mahaifiya ko iyaye su iyaye in suna da abin da suke iya ciyar da kansu to sai dai ta hanyar kyautatawa wannan kuma mutum yana yi ne ba wai dan ana da bukata ba sai dan ya sa musu farin ciki a cikin zuciyarsu to mutum sai yayi wannan amma ba dan ya zama wajibi a kansa ya fifita ba shi yasa inda a ce yana da abin da zai wato ba wa mahaifiyarsa wato zai ba wa matarsa amma babu rarar da ya rage da zai ba wa mahaifiyarsa ciki ita kuma mahaifiyarsa tana da wanda yake daukar nauyinta ma'ana mahaifinsa yana nan koko a'a ba mahaifinsa ba wani wanda take aure yana iya yana kula da ita to in yana da abin da zai biya wa mutum daya bukata to zai biya matarsa ne ba zai dauke kai mahaifiyarsa ba in tayi magana ce mahaifiyarta ce fa ita tana da wanda yake daukar nauyinta sabaninsa bal ma wasu daga cikin malamai suna ganin idan da za a samu abinda zai yi zai iya ga iyayensa suna da bukata ga mahaifiyarsa tana da bukata amma ba zai isa wato ba zai ishe su duka ba to suna ga matar zai fara yiwa saboda ita shi zamansa da ita zama ne na mukabala wato akwai abinda yake amfana daga wajenta ita ma za ta amfana daga nashi to saboda haka kaga kamar shi bashinta ne a kansa sabanin wancan wanda idan babu to babu yadda za a yi sai a hakura idan kuma sun zama da daidai sai a karkasa in zai yiwu a kasa a wannan dan san masa wannan dan san masa gaba kowanne su a bashi saboda haka ita ciyar da mace matarka da take karkashin ka wannan wajibi ne ba tare da wani dubar tana da shi ko ba ta da shi ba dole ne mutum ya ciyar da ita wannan kuma yana tambaya game da karanta alqur'ani da transliteration wato a rubuta alqur'ani da bakaken boko ya halatta a karanta alqur'ani da wannan to ai ba zai yiwu ba duk wanda zai ce zai karanta alqur'ani ta hanyar transliteration to barna kawai ce yake so yi amma ba za a yi karanta alqur'ani ta wannan hanyar ba harufin alqur'ani akwai yadda suke akwai ja akwai inda babu ja akwai alamar tsayuwa akwai waye duk ba za ka iya samun su a nan ba kuma shi alqur'ani so kake ka je a koya maka annabi ma sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya koya mishi allamahu sharidul quwa mai tsananin karfi shine mala'ika jibril shi ya koya masa to idan har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama koyar da shi aka yi to wane ne kuma zai ce shi zai karanta qur'ani gaba gadi ba tare da ya je an koya masa ba saboda ka dole ka je ka tsaya ka zauna ka tsuguna gaban mai karantarwa ya karantar da kai in ba haka ba kai ta barna a wanda ya manta lam'a a wasu ya ji wasu sun ce wanda ya manta lam'a a wankansa to ya gaggauta wanke ta in kuma ya jinkirta to wankan ya ɓaci a wanda ya bar lam'a wannan magana ce ta malamai musamman malaman malikiya abinda suke faɗa dangane da lam'a da ke da za ta samu mutum lokacin da ya wanka ya yi wanka amma wani guri jikinsa bai samu ruwa ba to suna cewa wannan duk sanda ya tuna duk sanda ya gano cewa akwai gurin da bai samu ruwa a jikinsa ba to ya gaggauta wanke shi sawa'un ba an ɗau lokaci ko ba ɗau lokaci ba wato ya gano da wuri ko ko a sai bayan an ɗau lokaci ya gano to sai ya je ya wanke ya gurin shi kenan ba sai ya sake wankan ba amma idan bayan ya gano cewa ai bayan ya yi wankan nan akwai inda bai samu ruwa ba sai kuma ya ƙi zuwa ya wanke to wannan gaba ɗaya wankan nashi ya ɓaci wannan shine abinda yake a rubuce a littattafan fiqh na malikiya sai wani kuma wanda yake tambaya game da cewa shi yana riƙon maraya ne to lokaci akan bashi kuɗi a ce gashi na wannan ga kuɗi na wannan maraya to yakan yi wasu bukatunsa ko bukatun gida na gaba ɗaya da wannan kuɗi, ko ya zuba mai a mashin ɗinsa, ko ya yi cefani, ko dai wani abin da ba wai shi yaron ne kaɗai zai mora ba. To shi ne yake tambaya game da wannan. Yayin da maraya ya kasance a ƙarƙashinka, kuma kai kake ciyar da shi, ka shayar da shi, ka tufatar da shi, ka kula da komai nashi, to yadda za a ba da wani taimako a ce gashi na yaro an ba ka ne domin ka ci gaba da kula da yaron, ba wai zuwa za ka kai masa tari ba. Saɓanin a ce kuɗin gado wanda ya gada daga mahaifinsa, wannan kuɗinsa ne, ba za ka taɓa masa shi ba, sai dai idan ka yi masa ruwar ba za ka ciyar da shi ba sai a kuɗinsa. Yana hannunka amma ka ce kai ba za ka ciyar da shi ba, tun da dai babansa ya bar masa kuɗi, to a kuɗinsa za ka ciyar da shi. To wannan ka taɓa ka ciyar da shi kawai, amma ka ce da kanka daga cikin wannan kuɗin, sai dai in juya kuɗin kake yi, abinda kake samu ake samu na riba, ka ɗauki wato alhakin wahalarka a ciki, gwargwadon yadda al'ada ta gudana ga mai irin aiki irin naka, nawa ake bashi, percentage nawa yake ɗauka a ciki, kai ma ka ɗau iya wannan. To wannan babu laifi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama akan a yi haka, amma ka ɗau kuɗinsa haka kawai ba dalili, to wannan haramun ne in ka haka ci kuɗin maraya. Amma idan maraya yana ƙarƙashinka, kai kake biyan kuɗin makaranta, kai kake biyan komai nashi, sai aka ce ga wani kuɗi na a taimaka masa, to kai ka ɗauka ka yi amfani da shi cikin kuɗin cefanen gida ko wani abu, ba a cewa ka ci kuɗin maraya, domin daman wannan ayyukan duk kai kake yi, saboda wannan baya daga cikin abin da za a kira shi cin kuɗin maraya. Shi ma wanda ya baka abin da yake nufi kenan, ba wai yana nufin ka je kai masa tari ba. Kila ɗan kuɗi ne ba za su wuce 2,000-3,000 ba, to 2,000-3,000 aje su za ka yi ta yi har sai san da ya girma ka ce ga 2,000 ka. Sai wanda yake tambaya akan mahaifinsa ne ya rasu yana aikin gwamnati, bayan rasuwarsa ya ce sai suka yi yarjejeniya da waɗanda suke da haƙƙin tsayar da wannan albashin nasa, akan za a ci gaba da biyan su, sannan ɗaya daga cikinsu ya ci gaba da wannan aikin har lokacin da za a yi replacing ɗinsa da ɗaya daga cikinsu. Wato abinda yake cewa mahaifinsa ne yana aikin gwamnati sai ya rasu, sai suka je suka sami wanda yake da haƙƙin biyan albashin ma'aikata na wannan ma'aikata, suka yi yarjejeniya da shi akan cewa zai ci gaba da basu albashin mahaifinsu, akan ɗaya daga cikinsu zai zo ya ci gaba da aikin da mahaifinsu yake yi, kafin lokacin da za a ɗauki ɗayansu a matsayin ma'aikaci ya zauna ya maye gurbin mahaifinsu. To idan har sun bi hanyar da take ita aka tsara ta yin haka, ba wai cuwa-cuwa aka yi ba, an yarda a yi haka ta hanyar shugaban ma'aikatar ko wani wanda yake da haƙƙin ya yi haka, kuma shi wannan ɗan uwan naku yana zuwa yana yin aikin da ya kamata da babanku yake yi, aka biya shi albashi akan haka, to abinda kuka karɓa halal ne, ba ku ci haramun ba. Amma idan wata cuwa-cuwa aka yi, aka saba wa ƙa'idar da aka ajiye, ko wataƙila shi wancan an ba shi wani cin hanci don ya yi wannan, ko ku a cikin albashin a ce a za a riƙa yankan masa wani abu daga ciki don ya yi wannan, to wannan ya saba doka, domin duk abin da aka ce ga wani tsari ajiyayye, to bai kamata a keta shi ba, don wannan tsarin shi zai jawo komai ya lalace, kuma sannan har ta kai ga a ba shi wani abu don ya yi wannan, kaga ya nuna ba bisa haƙƙi aka yi shi ba, to in haka ne to bai halatta ba. Amma idan wani abu ne wanda an biyo ta hanyar da ta dace, wanda yake da alhakin ya yi wannan din shi ya yi, kuma shi ɗan uwan naku yana zuwa yana wannan aikin, ana biyansa kan wannan aikin, to abinda ku karɓa halal ne, ba haram ku ci ba. Za mu tsaya a nan domin mu ci gaba da karatu, muna baraba da zuwan babban malaminmu Sheikh Abdulwahab Abdallah daga garin Kano, ya zo domin ya ziyarce mu a wannan majalisi namu mai albarka kamar yadda ya saba. Insha Allah kuma bayan karatu za mu ɗan ji kalmomin faɗakarwa da nasiha na uba ga ƴaƴansa insha Allah. Cigaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a.
Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa alayhi salam, inna sa'ata atiyatun, lalle alkiyama tana nan tafi, akadu ukhfiha, qiris din boye ta, litujza kullu nafsin bima tas'a, domin a saka wa kowace rai da abin da take aikatawa. Wannan ci gaba da maganar da Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi da annabi Musa alayhi salam a wannan kungurumin sahara daidai dutsen duri, bayan ya gaya masa cewa shi ne Allah ya umarce shi da ya bauta masa ya kuma tsaye da sallah, sai ya faɗa masa wani rukuni na uku, shi ne imani da tashin alkiyama. Inna sa'ata atiyatun, lalle alkiyama mai zuwa ce, lalle alkiyama mai zuwa ce, akadu ukhfiha, qiris in boye ta. Babu shakka Allah subhanahu wataala ya boye ilimin tashin alkiyama, babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tashi. Allah bai sanar da wani mahaluki ba, bai sanar da wani mala'ika ba, ko wani annabi ko wani salihi, babu wanda zai ce ga lokacin da alkiyama za ta tashi. To amma gashi anan an ce akadu ukhfiha, qiris in boye ta, wato kamar ba a boye take ba kenan, kamar a fili take, tare da cewa sanannen abu ne a boye take. To shine malamai suka yi ta tattaunawa game da wannan gaba, me ake nufi da akadu ukhfiha. Wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukhfiha, abinda ake nufi anan qiris in boye batunta, Allah ma ya daina maganar ta kwata-kwata, sai dai kawai a ganta kwatsamta fa. To amma kuma sai Allah bai hakan ba, sai yake ta ba mu labarin ta, har ma da abubuwan da za su kasance kafin ta faru da bayan ta faru, sai Allah bai boye wannan ba, ya bayyana. Amma qiris ma wannan din dan ya zan an boye ta kwata-kwata, saboda kowace rai ko kowane rai ya tsaya ya aiki fi sabilillah don ya samu sakamakon sa a wannan rana. To wasu suka ce abinda ake nufi akadu ukhfiha din shine wannan ay akadu ukhfi alhadith anha, qiris din boye magana akan ta. Wasu kuma suka ce akadu din za'ida ce, wato ba ta da ma'ana a cikin ayar, ma'anarsa ukhfiha, ana ukhfiha, Allah yana cewa ni zan boye ranar alkiyama, don haka ba za ta zo muku ba sai kwatsam, katsahan haka za ta faru. To wannan magana tana da rauni, domin ba ka cewa ko wani abu a cikin alkur'ani za'id, wato ƙari ne kawai ba shi da ma'ana, ko da harafi ɗaya ne, dole ne akwai abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin alkur'ani, don haka cewa akadu za'ida ce wannan magana ce marar ma'ana. To wasu suka ce ukhfiha, wannan hamza din hamzatul izala ce, ba izala kungiya ba fa, hamza ce ta gusarwa, ma'ana in gusar da boye ta, akadu ukhfiha, ai akadu udhiruha, qiris in bayyana ta ma, kowa ya san sanda za ta faru. Shi wannan a hamza din ta boye ta gusar da boye, wannan aka ce an gusar da boyewa shine an bayyana, ce na kusa in bayyana ta. Wannan tafsirin an same shi daga wajen wani malamin nahwu, Abu Ali al-Fasi yayi wannan tafsiri, Abu Ali al-Farisi. Wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukhfiha, abinda ake nufi akadu ukhfi alamatiha wa ashratiha, qiris ma in boye alamominta da sharuɗanta, tunda ai Allah subhanahu wataala ya boye mana sanda za ta faru, ranar da za ta faru, shekarar da za ta faru, Allah ya boye mana wannan, amma bai boye mana alamominta ba. Shi yasa da annabi da mala'ika Jibril Allah ya aiko shi domin ya karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al'amarin addinin su, ta hanyar yi wa annabi tambayoyi, ya tambaye shi game da alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, shi wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba. To sai ce fa akhbirni an amaratiha, ce to ka gaya mun alamominta. To shi da ya shiga gaya masa alamominta, an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan, har zuwa ƙarshe. to kaga ashe akwai alamominta wanda Allah ce faqad jaa ashratuha alamominta sun bayyana tun daga bayyanar annabi shi kansa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin alamominta sai sa Allah ce iqtarabatis sa'a alqiyama ta matso kusa bu'istu ana was-sa'ata kahatay fa ashara ila as-sababata wal-wusta nabi yace an aiko ne tsakani na da alqiyama kamar tsakanin ɗan yatsun da biyu da manuniya da wannan ɗan yatsun da tsakiya tazarar da ke tsakanin su tazarar da take tsakani na da alqiyama kenan saboda shi kansa aiko shi alama ce ta alqiyama to banda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi kanana wasu alamomi manya kananan alamomin duk yawanci muna ta ganin su a yanzu manyan alamomin su ne wanda har yanzu ba su zo ba irin su bayyanar dujal irin su mahdi irin saukar annabi Isa alaihi salam buduwar rana daga mafadarta ya'juj wa ma'juj duk waɗannan suna daga cikin manyan alamomi ashratu sa'atul kubra wanda su tsakanin su da faruwar alkiyama babu tazara da zarar suka bayyana to alkiyama kuma shikenan babu wani abin da zai biyo bayan su sai aukuwata wasu malamai suka ce akadu ukhfiha qiras in boye ta Allah yana nufin qiras ya boye alamomin ma sai da zama alamomin ma ba zai bayyana muku ba sai dai ku ganta kwatsa wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukhfiha abinda ake nufi akadu ukhfiha an nafsi ni ma qiras in boye ta ga kaina ni kaina in boye wa kaina wato dan a nuna maka tsananin yadda za a boye ta ba kowa zai santa ba Allah ce ni kaina kamar ni kaina in boye wa kaina saninta to da mustahil ne don babu abin da yake boyuwa ga Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa saboda ba zai boye amma dan a nuna maka tsananin yadda take a boye akai irin wannan misali wani al'ada ce ta larabawa in suna so su nuna yadda suke boye abu sai su ce akhfaituhu an nafsi ko ni ma ban bari na san da abin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadar mutane bakwai da Allah zai sa su a karkashin inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu yace da mutumin da ya bada sadaka ya boye sadakar sa hatta hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba to kaga wannan dan asuranta maka tsananin yadda yayi abin a boye kamar ka ce hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama yake bayarwa ba to suka ce to irin wannan siga ce irin wannan salan maganar ne ce akadu ukhfiha an nafsi wannan an rawaito shi a matsayin qira'a ba zai rubuta watira qira'ar Ubay ibn Ka'ab kamar yadda yazo a cikin wasu littattafai to da haka wasu suka dauki wannan a matsayin fassara tunda duk qira'ar da ba ta tabbata ba a matsayin qira'a ba a matsayin alqur'ani to malamai suka ce akan yi isti'nasi da ita wajen yin fassara domin alal aqalla shi sahabin ya rubuta wannan ne a matsayin fassara wannan ayar daga baya aka yi zaton cewa qira'a ce aka shigar da cikin qira'o'i shi yasa bata karbu ba to tunda har ya tabbata cikin mushafin wani sahabi aka samu kenan wannan fassara ce daga cikin fassarorin da su sahabbai suka yi ma wannan kuma wannan arwato shi daga Ibn Abbas arwato shi daga Ja'far As-Sadiq dukkanin su sun yi wannan tafsirin amma ita alqiyama ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa babu wanda ya santa yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna akthara an-nas la ya'lamun Allah subhanahu wataala yace suna tambaye ka game da alqiyama yaushe ne matabbatarta Allah ce ka ce innama ilmuha inda rabbi ilimin saninta yana gurin ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa hu babu mai iya bayyana lokacinta sai shi kadai ne ya san lokacinta saqulat fis samawati wal ard ta nauyayi sammai da kasa la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai katsahan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar kai ka nace akan ta wato suna nacewa annabi da tambaya kai ka ce annabi shi ma ya nacewa Allah da tambaya sai ya sani qul Allah ce ka ce musu innama ilmuha inda Allah ilimin sanin yaushe alkiyama za ta kasance na gurin Allah walakinna aktharan nas la ya'lamun sai da yawa mutane ba su sani ba a wani gurin Allah ce yas'alunaka 'anis sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba suna tambayar ka game da alkiyama kace to ilimin sanin alkiyama yana gurin Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa ya fada cewa babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tsaya sai Allah subhanahu wataala la'alla sa'atu ma yadrika kuma ya sanar da kai la'alla sa'atu takuna qariba tana yiwa alkiyama ta zama kurkusa kuma a kusan take tunda har Allah subhanahu wataala ya aiko annabin sa na karshe to alamar alkiyama ta matso shi yasa a gurare daban-daban Allah yake nuna kaman ma ta zo ata amrullahi fala tastajilu ce al'amarin Allah fa ya zo kada ku gaggauto shi ba to sai kun nemi gaggawar ya zo ba ya ma riga ya zo to amma tun daga wancan lokacin babu wanda zai ce maka ga ranar zuwanta akwai wasu hadisi na ƙarya da suka riga yawo har ma wasu daga cikin malamai ba su ankara ba suka yadda da abinda hadisan suka kunsa suka rubuta littafi a kai kamar Suyuti ya yi littafi a kan wannan cewa alkiyama abin nan duniya ba ta wuce a duniya duk shekarun duniya gaba ɗaya 7,000 ne kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a dubun ƙarshe 7,000 ta ƙarshe sau daga lokacinsa suka fara lissafi daga lokacin aiko shi suka fara lissafi cewa daga yan cika shekara 1,000 to alkiyama za ta tashi to kaga yanzu muna 1,439 to tun kafin a zo wannan lokaci malaman hadisi tun na farko tun ma wato sanda hadisan suka fara yaduwa cikin karni na uku malaman hadisi suka fara cewa hadisan ƙarya ne tun ana shekara 300 to wasu ba su yadda ba sai da aka wuce 1,000 din suka ga ba ta faru ba to zan suka yadda cewa da ƙarya ne so alkiyama ba za ta abin nan alkiyama babu wanda zai iya sanin inda an san 1,000 shekara 1,000 ce ai kaga a dubun ƙarshe aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 7,000 duniya za ta yi ai kaga da an san lokacin kenan da ba zai a ce ba wanda ya sani sai a yi ta lissafi kawai har a zo shekara ta 7,000 ta cika cif-cif sai a ce to mun shigo shekara tashi alkiyama to alkiyama iri biyu ce akwai alkiyama karama akwai alkiyama babba alkiyama karama ita ce mutuwa alkiyama babba ita ce lokacin da Allah subhanahu wataala zai tarwatsa duniya gaba daya sama da ƙasa ya tarwatsa ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat a canza sama ba ta zama wata ƙasa ta zama wata daban a share duk abinda aka sani ubangiji subhanahu wataala ya ruguza tsarin da sama take tafiya a kansa da halittun da suke cikinsa wadda ita ce babbar alkiyama mutuwa karamar alkiyama ce kuma babu wanda ya san ranar mutuwarsa kamar yadda baka san ranar alkiyama haka nan baka san ranar mutuwarka ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutu bare har ya tantance ina mutuwar tasa take to duk wanda ya mutu shi alkiyamarsa ta tashi yana mutuwa to alkiyamarsa ta tashi amma ta faqad qamat qiyamatuhu as-sughra domin duk wani abu na sanin lokaci kuma ya bace da kansa domin maganar lissafin lokaci kuma babu shi a tare da shi kamar mai bacci ne kana yin bacci to batun lissafin zaman lokaci ya riga ya fita daga gare ka kuma shi yasa sai ka kwanta kai bacci na awanni amma da zarar an tashi ka ce yanzu ne fa na kwanta tare da cewa kai wajen awa biyu uku kana bacci amma tunda hasa taka gane lokaci ta riga ta rabu da kai saboda baka da lissafin lokaci duk daddai wanda zaka yi baka san daddewar ba san da kake bacci to haka nan wanda ya rubutu aka binne shi a cikin kabari duk wannan lissafin da muke gani na rana ta hudu muna jiran azhar ta yi muna jiran la'asar ta yi magruba ta yi rana ta fadi waye duk baye da shi shi yasa za ku ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ya kwantar da su bacci don a nuna musu wato namuzaj a ba su samfuri na alkiyama kamar mutumin da marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushi ya qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'asa Allah ya kashe shekara 100 ya matar da shi sai bayan shekara 100 ya tayar da shi qala kam labist qala labistu yawman au ba'd yawm yace ai yini dai na bacci ko ma bai kai yini ba domin wannan shine aksa abin da zai iya tunawa zai iya zato tare da cewa bal labista mi'ata am ka shekar 100 ga wadanda suka shekara 300 ashabul kahfi lokacin da suka tashi kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai suka ce ai kwana ɗaya suka yi ko ma kai ai bai ma cika kwana ɗaya ba saboda me saboda hasar lissafi gaba ɗaya ta rabu da su shi yasa da za ta tashi ɗin alkiyama aka tashe su su ma haka za su aka tashi alkiyama ta tambaye su kam labista su ma as ce labisna yawman aw ba'da yawm sai fas'alu al'adi sai su ma ai suna ga a cikin kabari bai fi kwana ɗaya ko biyu suka yi ba saboda duk wani abu na lissafin zamani ya ɓace musu to yayin da mutum ya mutu alƙiyamarsa shi ta tashi to alƙiyamatul kubra ita ce Allah subhanahu wataala yake magana a nan cewa akadu ukhfiha iris in ɓoye ta ma'ana na ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka wa kowane rai da abin da yake aikatawa wato wannan ita ce hikimar zuwan alkiyama zuwan alkiyama shine ubangiji subhanahu wataala yayi sakayya tsakanin bayinsa sakawa kowa gurgurdan aikin sa wanda yake kyawawan ayyuka ya samu kyawawan sakamako wanda yake mummunan aiki ya samu mummunan sakamako wannan kuma shine cikar adalci ubangiji cikar adalci ne na ubangiji domin ba zai bai wa ya halitta a haka su zo doran kasa wasu su yi himma su yi ayyuka masu kyau su kyautatawa rayuwarsu ta duniya su kuma nemi yardar Allah wasu kuma su yi muyagun ayyuka su yi mugunta su yi cuta su ciga haƙƙin bayin Allah su ɓata alaƙarsu da Ubangiji kuma Ubangiji duk ya daidaita su ya zama na yadda wannan ya rayu ya mutu komai ya ƙare shi ma haka wannan ya rayu ya mutu komai ya tafi kenan wannan zai zama ba adalci adalci shine a tashe su bayan mutuwarsu Allah ya musu hisabi kai kai abu kaza na kwarai ga sakamakonka kai kai mara kyau ga sakamakon kai ka cutuwa ne a bi masa haƙƙinsa wannan shine kamalar adalci amma inda za a bar mutane a yadda suke su mutu a haka cikenan rayuwar ta ƙare a haka to ba a tabbatar wa da Allah adalci ba to shi yasa anan ya faɗi hikimar zuwan alkiyama litujza kullu nafsin bima tas'a dan kowace rai a saka mata da abin da suka ta aikata walillahi ma fi samawati wa fil ardi yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ce abin da ke sama da kasa da abin da ke sammai da kasa duk na Allah ne ko ubangiji yayi haka ne don ya saka ma waɗanda suka yi mummunan aiki bima amilu da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata kuma yayi musu mafi kyau sakamako wato mafi kyau daga abin da suka yi sai Allah ya ce fala yasuddannaka anha
fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatawda
fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda kada wanda bai yi imani da ita ba kuma ya bi san zuciyarsa ya hana ka gaskata ta fatar da sai ka halaka ubangiji subhanahu wataala nan bayan ya faɗi cewa ya ɓoye tashin alkiyama babu wani wanda zai san ranar da alkiyama za ta tashi ya kuma faɗi hikimar zuwan alkiyama sai ubangiji subhanahu wataala kuma ya yi gargaɗi ga annabi Musa da duk sauran wanda zai karanta ayar zai ji karatun wannan ayar cewa kada ya yi hadda ya yi wasa wani wanda bai yi imani da ita ba wanda bai yadda cewa akwai ta za ta zo ba dan bai domin ya ga cewa har yanzu ba ta zo din ba saboda haka ya yi kokarin ya kawar da shi ya hana shi yin imani da alkiyama ya ruɗe shi ya yada masa wasu shubuha da za ta hana shi ya yi imani da alkiyama ko ya yi aiki domin tashin alkiyama domin alamar cikar imanin bawa daga tashin game da tashin alkiyama shine aikin da zai yi wanda ya yarda cewa akwai ranar da za a tashe shi gaba ga Allah subhanahu wataala ayi masa hisabi ubangiji subhanahu wataala ya tambaye shi ayyukan duk da yayi a bujiro masa da su ya gama su kyau da marasa kyau kuma ayi masa hisabi akan wannan wanda ya yarda da wannan to ba zai saki jiki ba ya ta tafka aika sai yadda ya ga dama ba zai saki jiki ba ya ta zalunci, ba zai saki jiki ya ta cuta, ba zai saki jiki ba wajen yayi wasa, yayi wasarere da umarnin Allah. Zai zama ya dage saboda ya san cewa akwai ranar da za ta zo, kuma akwai ranar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai an masa bincike akan abin da ya yi. Shi yasa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cewa wato waɗanda suke cutar bayin Allah kamar ma ba su imani akwai alƙiyama ba. Allah Subhanahu wa ta'ala ce wailul lil mutaffifin allazina idza ktalu 'alan nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sai Allah ya ce mi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu kwangi, masu tauye mudu. Adam ba ana nufin mudun awo kadai ba, duk wani abin da zaka yi ka cuci mutum haƙƙinsa, ka hana masa haƙƙinsa duka, ko aiki ya baka kyau tautata aikin da ya baka bayan ka karɓi kuɗinka, ko ya sayi wani abu a wajenka ka yi ƙoƙari ka bashi mara kyau, ko ka tauye masa daga haƙƙin da ya kamata ka bashi, ko a baka aiki ka ƙi zuwa, duk wani yana cikin tauye mudu, duk yana cikin tatfif. Allah ce allazina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, waɗanda in su suka auna daga wajen mutane sai sun cika, sai ya cika bul sannan su sa abin nan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, amma su in su suka auna mutane ko suka auna musu sikeli ko tamudu, to za su rika rage musu, za su rika tauye musu. Shine Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su. Wato kamar wanda yake jin za a tashe shi ranar gobe kiyama, ba zai yi wannan ba. Zarmewa suna irin wannan aiki wata alama ce da take nuna anya sun masa kankance da kiyama a gabansu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, yanzu waɗannan ba sa tsammanin cewa za a tashe su a wata rana mai girma, ranar da kowa zai tsaya a gaban Ubangiji. To kaga ashe kenan aikin mutum kadai yana nuna karfin imaninsa da alkiyama. Wanda imaninsa da alkiyama ya cika, to kullun a firgice yake, a tsorace yake game da ita, dan ya san tsakanin shi da ita mutuwa ce kawai. Da zarar ya mutu, to alkiyamarsa ta tsaya. Saboda haka a cikin tsoro yake. Shi yasa zamu ga cikin magabata ana baka labari irin tsoron da suke yi in suka tuna ranar alkiyama, har wasu suka kamar su fita daga hayyacinsu suna tuna ranar tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tashi gaya mana wane ne mai ƙaryata alkiyama, sai bai ce shi ne wanda bai imani da Allah ba, ko shi ne wanda akwai Allah ba, sai ya faɗa aikin. Ce a ra'aita allazi yukazzibu biddin, sai ce fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ce yanzu baka ga kaga wanda yake ƙaryata ranar sakamako, kamar ansa ta kasance shine wanda ya kafirce wa Allah, shine wanda bai yarda akwai alkiyama ba. Sai Allah bai bada ansar da irin wannan sigar ba, sai ce fadhalika allazi yad'u al-yatim, shine wannan da yake tankade maraya, yake hankade maraya da kan haƙƙinsa, baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini, ma'ana baya alheri a karan kansa, ko baya son yaga ana yi. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala sai ya faɗi aikin dan ya nuna maka cewa aikin shine zai garantar da kai abin da yake ransa. To shi yasa wani lokaci in ka dubi yadda al'ummar mu yanzu take, ka dubi musulmi da sunan musulunci, sunan shi Muhammad ko Ahmad ko Mahmud ko Ibrahim, yana dauke da manyan sunaye, amma in ka ji ana gaya maka ta'asar da yake yi sai ka rike baki. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu da sace-sacen da ake ta yi a ƙasar nan, da cutar da al'umma da ake ta yi, za ka samu musulmi dubu-dubu a ciki, kuma an kewaye shi ana cewa kana samun alheri, ai kana samun, ai wane yanzu yana samun alheri, wallahi yana samun alheri, yana barna, kuma ana cewa abin da yake alheri. Yashrabuna al-khamra wa yusammuna bighayri ismiha, yace za su rika shan giya amma suna kiranta da wani suna ba sunanta ba, wanda wannan ba zai canza komai ba. To irin waɗannan ne zaka ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, to anan Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa da kuma dukkan wani mai sauraron wannan karatu cewa kakka kuskura wanda bai yi imani da ita ba ya hana ka gaskata ta ya shiga tsakaninka da imani da ita ta hanyar ya sa maka shakka ko ya sa maka wani abin da wata shubha da zaka yi wa sarere da imani da Allah Allah ya faɗi abinda zai sa shi ya hana shi imani da alkiyama yace wattaba hawa ya bi san zuciyarsa wanda yake nuna maka illa bin san zuciya duk sanda mutum za a ce ya bi san zuciya to wanda ya zama halaka don wannan ba hujja yake dubawa ba ba dalili yake dubawa ba ba rasa su yayi ba dalilai suna nan barkatai a gaban sa ya gansu ya karanta su ya ji ana karanta masa su ya gansu da idan sa ya gansu fil kitab fi kitabillah al maqru وفي كتاب الله وفي آيات الله المقروءة وفي آيات الله المشهودة هكذا آيون دعكي كرن تاوى هكذا سكما إدو أتشكين هذه التون الله أما سن زوجيا سياتوشي مسا زوجيا فيسا بابو أبن ديكي هانا شقام التون الجنة سيسن زوجيا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى da zarar ka bi san zuciyarka to ba ruwanka da abin nan san zuciya shi zai sa ubangiji shi zai sa bawa cire ubangiji daga zuciyarsa ya sa shedan a cikin zuciyarsa ya ba sa ya bashi mahalli na kasaita zaman yana sarrafa rayuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya masa kada ya saki ya bi irin waɗannan wala tuta'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta kada ka sake ka bi wanda muka gafalar da shi gaba da tunawa da mu ya bi san zuciyarsa al'amuransa duk suka zamo ya zamo a sakwarkwace a lalace to shi yasa annan ubangiji subhanahu wataala yayi tanbihi zuwa ga dalilin da yasa bai yi imani da ranar lahira ba har kuma yake kokarin hana wani yayi imani da ranar lahira shine ya bi san zuciyarsa shi yasa yace wattaba hawa tabaa hawa wannan al'imani sila ce لتعليل السد كما ان ابن عاشور يكي فدا دون ان نونا maka me yasa zai hana wani imani da shi wato irin abin nan na kowa ma ya rasa yadda shi ya rasa to yayi kokari kai ma ka rasa don haka yayi kokarin sa maka shakka ya ri kokarin ture maka imani da lahira daga cikin zuciyarka anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya ambaci abubuwa guda uku a ya ambata annabi Musa alaihi salam abubuwa guda uku wadanda dukkanin su usuli na farko shine imani da Allah ce innani ana Allahu la ilaha illa ana imani da Allah tauhidi sannan na biyu shine ibada ce fa'buduni a cikin ibada din akai tanbihi zuwa ga mafi girman ibada ita ce sallah wa aqimis salata li dhikri domin ita a tsalla idan aka tsayar da ita sauran abubuwa na ibada duk za su samu ce duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye sauran abubuwansa na ibada wanda ya tozarta sallah to zai tozarta sauran ma kamar da annabi ya ce man dayya ha fa huwa lima siwaha adiya wanda duk ya tozarta sallah to sai ya fi tozarta sauran ma to sai aka yi masa tanbihi zuwa ga sallah wa aqimis salata li dhikri sannan abu na uku shine tsayar alkiyama waɗannan su ne shika-shikai guda uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girka da'awar annabi Musa alaihi salam a kansu tun farko imani da Allah da tsayar da tauhidi sannan na biyu bautawa Allah sannan na uku kuma imani da ranar lahira domin sauran abubuwan da za su biyo bayan wannan wanda duk ya yi imani da Allah to zai yi imani da manzon Allah bittalazum wanda ya yi imani da Allah zai yi imani da littafan Allah bittalazum wanda ya yi imani da Allah zai yi imani da mala'iku zai imani da kaddara domin baya yiwa kai imani da Allah kuma kace baka yadda da mala'ikunsa ba baka yadda da littafansa ba to shi yasa su sai ba ambace su ba domin za su shiga cikin imani da Allah sai aka ambaci ibada sai aka ambaci ranar lahira domin waɗannan abubuwan suna buƙatar a sanar da kai a jawo hankalinka akan su in ba dan haka ba kana iya cewa kai imani kamar da zaka ga wasu suna abinda ce imani a zuciyarki kai musu magana ce kaga imanin mutum a zuciya yake mace ce za ta fito da wani da wata shiga ta banza in ai mace kaga imani a zuciya yake wannan shiga da muke yi ba ita ce ba, zuciya ta sarai take, wasai take, a tsarkake take. Inda zuciyarta ta tsarkaku, to da an ga tsarkin a jikinta a gabanta, babu yadda za a yi zuciya ta tsarkaka sannan gaɓoɓi kuma su yi tsarkaka, don ita ce alama. Hatta lafazi, hatta magana, kamar yake cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fuadi dalila, kamar mazancen yana zuciya, shi harshe tafinta yake na abin da yake cikin zuciya. To da a ce zuciyar ta tsarkaka, to da ka ga gaban sun tsarkaka, to da a ce zuciyar ta tsarkaka, to da ka ga gaban sun tsarkaka, don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar da dukkan jiki. Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasaja al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Annabi ya ce a cikin jiki akwai wata ainihin akwai wata tsoka wanda idan ta gyaru to duka jiki zai gyaru, idan kuma ta ɓace to duk jiki zai ɓace. Ashe kaga da zuciyar ta tsarkaka, to da jikin ma ya tsarkaka. Amma tunda kaga alamar saban Allah a jikin, to yana nuna daga zuciyar ya samu. Shi yasa za ka ga ahlus sunna suna cewa imani dole sai ya haɗo duka abubuwan nan guda biyu, ya haɗo da ƙudurin zuci da furucin harshe da aiki da gaɓoɓi. Bai yiwuwa a ɗau ɓangare ɗaya a bar ɓangare ɗaya a ce an samu imani cikakke. To sannan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, yana nuna maka cewa dukkan wani abin da zai raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala, to kada ka yadda ka kusance shi. Duk wani abin da ka san zai hana maka wato imani da Allah, ko zai hana maka tsoron Allah, to kada ka yadda ya shiga tsakaninka da Allah. Shi yasa malamai suka ce wannan ayar gargaɗi ne hatta ga wanda zai ɗauko littattafai na shubuhohi, ka ɗauko littattafai irin na su Karl Marx, ka yi ɗan boko ne irin na su Lenin, kana karanta littattafai ɗan gurguzu, kana ga yadda suke faɗar yadda rayuwa take, yadda suke fassara duniya da yadda suke fassara tarihi, shubuhar ta shige ka a waye gari mutum ya zama mulhidi ya ce ba Allah. To duk wani abin da ka san ka ɗauko littattafan da za su sa maka sha'awa kana karanta su, kada ka kuskure ka yi wannan, domin in kai haka to za su raba ka da Allah. Shi ne sa a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce fatar da sai ka halaka, domin za ka yi abin da Allah ya hana, ƙarshe kuma ka halaka kai hasara. Sannan Allah ya ce me,
wama tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u alayha wa ahushshu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra.
Allah ya ce wama tilka biyaminuka ya Musa, menene wancan a hannunka na dama ya kai Musa? Kala Musa ya ce hiya asaya, ai sanda ta ce, atawakka'u alaiha, ina dogaro a kanta, wa ahushshu biha ala ghanami, ina kaɗo wa dabbobi na ganye da ita, waliya fiha ma'aribu ukhra, ina da ma wasu buƙatun na daban da ita. Kala Allah ya ce da shi, alqiha ya Musa, jefar da ita ya kai Musa. Fa'alqaha, sai ya jefar da ita, fa'idha hiya hayyatun tas'a, sai ga shi ta zama macijiya tana tafiya. Kala Allah ya ce da shi, khudha wa la takhaf, je ka ɗauke ta kada ka ji tsoro. Sanu'iduha sirataha al-ula, da sannu za mu mayar da ita yanayinta na farko. Wannan ci gaba ne da magana da Musa Allah subhanahu wataala yake yi bayan ya bayyana masa aslul iman, tushen imani. Sai Allah subhanahu wataala kuma yake so ya nuna masa wasu ayoyinsa waɗanda za su sa ya zuciyar shi ta ƙara nutsuwa, ya ƙara yadda da cewa da Ubangiji yake magana, ya ƙara samun wannan nutsuwa, sannan kuma ya ƙara samun imani da cewa Allah subhanahu wataala yana tare da shi, zai tallafa masa, zai dafa masa akan maƙiyansa. saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da wannan magana da shi, wanda insha Allah kasancewar yanzu muna tare da babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah, za mu na so mu dan bashi lokaci domin ya yi mana nasiha kamar da ya saba. Za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu tashi daga wannan tattaunawa da Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi da Annabi Musa alaihi salam. Don haka yanzu zan mayar da abun magana ga Sheikh don mu ji ta bakinsa. Sheikh bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناي غاراجي اكوي شغبا سنة تشيبي لان لينا دو تكلمان دا زي فدكا فين تشيغبا كتاشي تاشي مالمينا to yanwa Allah yana sai yadda da kai shi soke maka sababi alaman bawa Allah zai yadda da shi shi ma soke abu shi maka komai hanyar da zaka samu abu ya soke maka abu shi ka gin ka samu abu a soke ka samu yadda soke babu shakka. Duk wanda ya zo yana jin tafsirin bawa Allah nan, kuma nan abin da yake burge ni mutane Bauchi, shi ka ga matasa na a gaba ire-irenmu suna masallaci a can suna zaune ba su da yawa kaɗan ne, wanda ba za su mutu yanzu ba suna da yawa matasan ko da mutuwa ba ruwansa. To yanzu in ka duba tafsirin malam, tafsirin da ake bukata a yanzu zamanin ay tarkizin akan akida, giman da Allah da iman da tashin kiyama wanda annabawa suka sai a kai, kuma da rushe bid'a. To duk mutum da ya fahimci uslubin tafsiri yanda ahlus sunna suke yi yanzu, hususan kuma yanda malam yake mada hankali, to masu rabo za su shiga kungiyan abinda manzo Allah yake cewa balligu ani walau aya. Ga media yanzu manyan mutane ma suna shiga media, maimako ka kalli sirara ka kalli abinda za a ce da kai tur doki waɗannan gabobin da aka yi na jiya da shekarun jiya, tsantsan aƙida isar da sako wanda Allah ya shirye shi, kana da nasibinsa. Amma kai kabbar ka tashi ka bari mana sako mutai, Allah ba zai kyale ka ba. Allah yana sahala mana isa da samu ladar yadda Allah a yanzu, saboda kafiran duniya suna yakinmu ba da wasa ba, da cikinmu bakakin munafikai da kuma wanda sun gurbaci addini kuma da tsantsan bakakin bid'a. Ba yanda za a yake waɗannan abu shi da ilimi, to kuma na yi alhamdulillah. Saboda ka doki irin karatun da jiya da shekarun jiya da waɗannan akidodin, ku sa unwan mai kyau, ku fito da tsabagin akida Allah shi ne Allah, mu bayinsa ne. Duk wanda kake ga a banka sa bawa Allah ne, zai mutu za a tashe shi na ranan da aka haife shi, kare suke a ce mutum dan adam ya ce wa shi ne Allah. Mummuna akida ce, maguzanci ne, ba jini ba ne. To ina bakake, ina irinsu Abdullahi ibn Mas'ud, ina irinsu Abdullahi ibn Abbas a cikinku? Mijiyan fa abin da za ku iya yi kenan, amma abin bakin ciki an tara yaro ina mijiya ma waiso a biya shi, ina tura karatun malami, ina jira malamin da yake tura masa karatun malami ya biya shi, in ba haka ba zai yi ba. Ka kwanta, malaika ya mutu zai koya maka hankali ranan da ka zo. Ina ku ina in shi'a, kuna da garanci wurin Allah na tauhidi irin Qur'an da malai ke muku? Kuna da garanci wajen manzo Allah cewa ku ahlus sunna ne? Kuna da garanci tema, kuna da garanci a tashe ku da Abubakar da Umar da Usman da sunan Aisha? Dan shi'a ba shi da wannan garancin. Ya mai tako daga Kano ya tafi Zaria a kafa, dan ina da bukatar sa na in akuya kada kake da wannan garanti ne kai ne ba zaka ma Qur'anin hidima ba kake da wannan garanti ba zaka ma Qur'anin hidima da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage mallan tafiye ke da asirke da hadisi to bam yafi ma talibin ilimi ba wanda yake da damar isa da wannan sakon ba zai shi ba saboda sakon ba nana gira ba duniya ne wanda wani wurin ba sa samu wannan ku isa da wannan sakon Allah zai taimake mu baki daya da ku nabiyu mun gode ma Allah yanwa ahli suna nan Bauchi cincini muke gansu daga limam zuwa har kasa da wanda suka yi hidima wannan masallacin daban kuke anan arewa Allah jika mana Jafar lokacin da muka zo daga jami'a ake sawa ware mu a cikin ba ɗan izala bane mu ne uwan izala mu a cikin izala muke wa walidin wa ma walada na cikin izala ba wurin da ake karban mu kamar nan annan da yola don an san me muke da ci sako su liman suka bude kirji aka zo yanzu kuma gashi kat an doke doctor an zo aji shi na tanfisa maku akida da nassin qur'ani da akida wajen hadisi to wannan shi na ke kira in wantaka in ka gan zuciyanka yana rayawa kana gan illar dan wanka kana zargi dan waka to akwai hasada ta tare da kai hasada shine ana yabo dan wanka kana jin wani motsi a zuciyanka ana yabin kana jin motsi to alama hasada kenan to ku yadda mu hada kai mu isa da wannan sakon in bid'an su mana yawa amma manyan suna nan yanzu in bid'a na boko haram suna nan in ne wahdatu jujiya wanda mafi sharri a ban kasa wanda suka ce kowa Allah ne kuma da Asia su waɗannan su ne manyan da duka makiyar ahli suna ne ba ma iya boye addinin mu yanzu har da muke ciki ba za mu iya boye addinin mu ba kai yadda ka bi ahli sunna ka sam sirar ko ka mutu a banza da ake hufi ka fita ka fito da akidanka karara ka daina wani boye boye kuma ka taimaka dawa muna kira anan gwamnati kuma mun gode masa gwamnatin Bauchi sun ba da gudunmuwa tun lokacin ma Jafari na nan su kan taka su zo su ji me ake yi to ga amana mallam iza gaskiya zuwa mallam Muhammad anan Dr. Muhammad Kano muna ba ma jin dadi amma dole muke bari zo nan to ku rike amana duk kuma za ku ji abin da kuke so za ku karu kuma da cigawan da mun san su kullu suna nan a nan wurin Allah shi zai biya ku wannan ta'awuna la bir wa taqwa ne wala ta'awuna ala al-ithmi udwan kuma na gan abin da na gargaji bara shi na gan kamaran wani bai cika ba kuma ba dayan ba ne akar maka Allah shi dai kai zaka cece su an saya
mallam gobe za a fara sakawa an ba da kuɗi na sayan kamera kuma alhamdulillah an sayi kamerar Allah ne ya jarrabe mu shiwa bata iso gabanin ka iso ba
to fiye da kamera muke so mu yi a hada kamera da isa da sakon wallahi kana Kano kamar doctor Kano yake karatun din radio to kuma ku kara bande nan Bauchi ku kara Gombe ku kara zuwa Yola radio yanzu radio talaka ina jin radio yanzu kana nan kamar doctor ce yake yi kuma dacijon da ya taimaka na sai wannan camera dacijo arziki ne baya so mun ga ambaci sunan sa amma wata zan fasa kwai wallahi dacijo ne wanda rayuwansa ina tare da ahli sunna da imanin sa kuma Allah ya rufe masa ashirin duniya da lahira baya sa ambaci sunan sa mota na zan fasa kwai ko ya so ko baya so to abinda muke so kuma yanzu dan Allah bande radio muna da mutanen mu Fulani suna cikin jeji suna jin radio musamman Qur'ani da yake tafiya da akida dan Allah a sai gidajen radio nan ina masu kudin mu faliyata nafas mutanafisun da Allah gidan radio na sai gidan radio talakawa ji yanzu kartin da ake sa doctor Chen Kano a gaskiyan ba sai adadi radio da ake yi ba wanda ake maimaita wanda ake sai da safe wanda ake sai da yamma daban ne mata yara kowa kartu yake ji saboda kowa imani ya shigo masa wannan Ramadan dan Allah daga nan a gancewa an sa radio daban-daban kuma an sa Dombe da Yola da sauran wuraren da za a iya sakawa wanda za a samu cigaba da wannan alheri ba zai rige ma komai ba Mirowa ya mutu a banza a duniyan nan amma mai saki annu Allah kuma zai saki hanya janna. Ku isa da sakon kuma matasa Bauchi an san ku da aiki ba san ku da kasala ba. Ba san ku da kasala ba an san ka da mukawama. Shi yasa wani daci gwe yana nan Bauchi ba san shi ba. Eh wallahi saboda kuna da garkuwa nan da yawa. She da yi kurin wani wuri amma ba nan ba. To ku saya ku gancewa ku isa da sakon. Sakon akidan. Akan akidan ku isa da su saboda haka mana dai wanda suke da waya suke da wannan state tura wannan karatun mai albarka saboda wannan rayuwan a ajalin ba yawa rayuwan ba yawa. Allah ya sa albarka ciki. Allah ya kare mu da abin da aka kawo Allah ya ubangiji samu cikar imani. Kuma muna ma mutane Bauchi addu'a daga gwamnati zuwa har kasa da ƴan kasuwan mu da wanda dan uwan mu da ya mutu mai hidima da mallan ya mana hidima a da Allah ya karbo ransa mallan tukuru Allah ya jikansa Allah ya sa albarka rayuwansa bayansa. Kuma da muna sama mu rasa she muka samu wanda inda ba su daidai ba zai wuce shi masu hidiman nan Allah ya masa albarka. To da liman kuma da mallan Dawud da sauran ƴan wanda ba za a ambace sunayensu ba muna maku addu'a muna maku addu'a muna maku addu'a ƴan wantaka mun ji daji da irin ta'awun da kuke yi da mu muna tare da ku mutane Kano suna maku godiya. Allah ya saka rike ku rike ba doctor haka ku taimaka da shi doctor yana da wani abu karatun shine abunsa in kana son karatu zai so kan baka son karatu ba za so shi juna ba don ku shiga tare da shi akan iya da wannan manufa. Allah ya samu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Heri insha Allah goma mallan ina nan
tarkaka don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar.